Japon aussi, je crois, qui regarde aussi.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan dare na Litinin 10 ga watan Fabrairu shekarar 2025. Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi karfe 8:30 kenan agogon Ghana. To a cikin shirin za ku ji cewa wata tawagar manyan jami'an hukumar Majalisar Dinkin Duniya mai kula da 'yan gudun hijira da kuma wakilan gwamnatin mulkin sojin Nijar sun kammala ziyarar kwanaki uku da suka kai a jihar Agadez da ke arewacin Nijar. To ko a wani hali 'yan gudun hijirar ke ciki?
Muka zo muka yi buka anan ko zuwa ba mu yi ba, gashi an zo an rusa mana wajen, kuma ba mu da inda za mu je.
Ina za mu je? Ruwa ya kore mu. Innan an zo an rusa mana, ina za mu je? Jeji za mu fita?
To a Najeriya, mazauna unguwar bypass da ke Maiduguri sun bayyana damuwar su kan rusa musu gidaje, waɗanda suka ce gwamnatin jihar Borno ta ƙi wato take yi da zimmar faɗaɗa filin jirgin saman jihar, yayin da gwamnati ke cewa ta riga ta biya mazauna unguwar diya.
Sunana Ali Jalama, ni dan Gambiya ne. Mu je wajen gofarnama, mu ma mu gada musu abunda muka yi moriyanmu. Akwai masalolin dewa wanda mutane suna samu masalolin dewa. Abinci babu, ruwa babu.
Sannan muna tafi da labaran wasanni, amma fa duka sai mun kammala da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce za a kwashe Falastinawa da ke zama Gaza a yanzu zuwa wani wuri da ba a bayyana ba a wajen yankin, kuma ba su da ikon komawa yankin a ƙarƙashin shirinsa. Trump a wata hira da ya yi da gidan talabijin ɗin Fox News da aka fidda yau Litinin ya kira shirinsa a yankin da ke gabar tekun Bahar Rum a matsayin wurin da za a haɓaka sosai don kawo ci gaba nan gaba. Zan mallaki yankin, a cewarsa, kuma Falastinawa miliyan 2.3 da ke zama a Gaza da yaƙi ya ɗaiɗaita, za a kwashe su zuwa wurare daban-daban har guda 6 a wajen Gaza a ƙarƙashin wani shiri da ƙasashen Larabawa da ƙasashe abokan hulɗar Amurka da ma abokan gaba suka bayyana ƙin amincewa da shi. Trump hamshakin attajiri mai harkar dillancin gidaje a New York kafin ya shiga siyasa a shekarar 2015 bai bayyana inda za a mayar da Falastinawan ba, amma mai gabatar da shirin gidan talabijin ɗin Fox News Brett Baier ya tambaye shi ko za a bar su koma Gaza. Trump ya ce a'a, ba za su koma ba saboda za su samu wurin zama mai kyau. Kusan dukan ƙasashen duniya ne suka kasa cimma buƙatun wa'adin yau Litinin na Majalisar Ɗinkin Duniya na gabatar da tsare-tsaren rage fitar da iska ko hayaƙi mai gurɓata muhalli, ciki har da manyan ƙasashen duniya da ke fuskantar matsin lamba a kan su yi jagoranci wajen cimma wannan burin, bayan da Amurka ta fita daga yarjejeniyar sauyin yanayi. Ƙasashe 10 daga cikin kusan 200 da aka buƙaci su gabatar da sabbin tsare-tsaren kare yanayi da ake buƙata zuwa 10 ga watan Fabrairu, wato yau kenan, su ne kawai suka iya gabatar da tsare-tsaren su akan lokaci, a cewar wasu bayanan Majalisar Ɗinkin Duniya da ke bin diddigin batun. A ƙarƙashin yarjejeniyar yanayin, ya kamata kowace ƙasa ta fidda manyan tsare-tsaren rage hayaƙi mai gurɓata yanayi nan da shekarar 2035 da kuma cikakken shirin yadda za su cimma tsare-tsaren. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mai ba shugaban Amurka shawara kan harkokin tsaro Michael Waltz ya kare shirin shugaba Donald Trump na rufe babbar hukumar ba da agaji ga kasashen waje ta kasar, wato USAID. Yana jaddada cewa yawancin lokuta abubuwan da ake yi a hukumar ba su je daidai da muradan Amurka ba, kuma ana barnar kuɗi. Walz ya faɗa a shirin Meet the Press na gidan talabijin ɗin NBC cewa shirye-shiryen hukumar ta raya ƙasashe wanda galibi take ba da agajin abinci a ƙasashen duniya ba sa ƙarfafa manufofin harkokin waje na Amurka kamar mai da hankali kan rage tasirin China. Suna yin abubuwa da a zahiri ba su je daidai da manufofin ƙasar ko muradan shugaban ƙasa ba. Bayan haka, lokuta da yawa, kuɗi ƙalilan ne ke kaiwa ga mutanen da aka tura tallafin domin su a zahiri ba a amfani da kuɗaɗen da hikima. Don haka ya zama wajibi mu duba wannan batu kuma mu ɗauki mataki cikin sauri, tabbas abin da muke yi kenan a cewarsa. Hare-haren jiragen sama marasa matuƙi da Rasha ta kai san haddasa gobara a Kyiv tare da jakkata wata mata a Sumi da kuma lalata gidaje da yawa a cewar jami'an Ukraine. A halin da ake ciki kuma, rundunar sojan Rasha ta ba da rahoton kakkao jiragen sama marasa matuƙi na Ukraine guda 15 a cikin dare, ciki har da guda 7 a yankin Krasnodar. Babu rai wanda ya jakkata sakamakon gobarar da ta tashi a birnin Kyiv, wadda ta fara a wani gini, abinda magajin garin Vitali Klitschko ya faɗa kenan a cikin wani saƙo da ya wallafa ta Telegram. Gidaje 5 sun lalace, bayan haka wata mata ta jakkata a birnin Sumi da ke arewa maso gabashin ƙasar, a cewar gwamnan yankin Ihor Kalchenko ta Telegram.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, mazauna unguwar bypass da ke Maiduguri a jihar Borno sun koka da rushe gidajensu da hukumomin jihar ke yi. Aikin da gwamnati ta ce tana yi ne da zimmar faɗaɗa filin jirgin saman jihar, inda ta ce ta riga ta biya mutanen yankin diya, kamar da za ku ji a wannan rahoto da Ibrahim Mustapha ya komana daga Maidugurin.
Mazauna unguwar bypass da ke Maiduguri sun shiga halin damuwa bayan umarnin gwamnatin jihar Borno na rusa gidajensu. Sai dai gwamnatin jihar Borno ta ba da umarnin rusa dukkan gidajen da ke kusa da harabar filin sauka da tashi na jirgin sama da ke Maiduguri, inda za a fada da filin tare da maida shi filin sauka da tashi na ƙasa da ƙasa. Sai dai za a iya cewa wannan lamari bai wa wasu mazauna birnin Maiduguri, musamman waɗanda suke kusa da filin jirgin saman daɗi ba, inda yanzu haka gwamnatin jihar Borno ta ba da umarnin rusa gidajen a unguwar bypass da ke bayan filin jirgin sama, inda gwamnatin jihar Borno tare da hukumar inganta filayen jiragen sama suka bada umarnin rusa dukkanin gidajen. Wasu mazauna unguwan da lamarin ya shafa sun bayyana damuwarsu da ma yadda suka waye gari da fara rusa musu gidajensu.
Aka bani notice kafin nan da gobe ka dauka kayan ka zama rusa. Sun ce mana wai filin airport da abin da yake damuna. Ba mamaki na fi gwamna mashakaru. Na gani airport da yawa. Airport na Kano ma bai kai na Maiduguri girma ba. Filin da ya rige a cikin airport za ya saki gina wani airport madabba.
Kimani abin da aka yi yanzu gashi ana na kashi akan miliyan 10 sha. Ka gan shi anan yanzu amma na barwa Allah komai. To sai wa talakawa sa.
Muka zo muka yi buka anan ko zuwa ba mu ba gashi an zo an rusa mana wajen kuma ba mu da inda zamu je.
Ina zamu je? Ruwa ya kore mu. Innan an zo an rusa mana. Ina zamu je? Jeje zamu fita?
Sai dai gwamnatin jihar Borno ta bakin ma'aikatar hukumar inganta birane ta jihar Borno ta bayyana cewa dama komai a tsare yake, babu wani abu sabo, inji Liman Gana na hukumar inganta birane na jihar Borno.
Mutane suna magana cewa an rusa gidaje 5000 gwamnatin Borno. Wannan kariya ne, mutane ne kawai suna magana. Gash plan din ga wannan jan laidin shine wajen da airport suka sa wayan koren laidin nan shine boundary din abunan nan. Wannan ma mun bari ne, abin da ya kamata mu rushe mita 500 ne, amma na abin da muka rushe a wajen a cikin mita 200 ne. Mu dai abin da muka sani gidajen da akwai mutane ana gidaje 64 kuma gidajen da ake ginawa 40.
Shi ma jami'in hukumar kula da filayen jiragen sama ya bayyana cewa dama akwai adadin fili da ake buƙatar a samarwa filin sauka da tashi na jirgi, inda ya bayyana wajen mallakin filin jirgin sama ne.
Kuma isu na da mutane suka fara gine-gine a nan tun da aka yi noticing din shi more than 2018 aka yi noticing cewa an fara gine-gine a nan. So, airport din ta yi constituting wani kwamiti, kwarekwaren kwamiti a nan. wanda za ta kula da harkar gine-ginen da ake nasu dakata da shi.
Aka kira shugabannin community su bulamomi da lawane, aka yi meeting da su akan cewa wannan abin da yake na hasari ne ga yamma, duk inda aka ce jirgi ya fadi a nan waje ba nan zai tsaya ba, zai ja ne.
Yanzu haka dai mutanen unguwar na fatan gwamnatin jihar Borno da ta basu diya wajen mayar musu da kudaden su, sai dai ta bakin gwamnatin jihar Borno Baba Gana Umara Zulum ya ce ba wata diya da za a basu, asali ma an riga da an biya diyan wajen tun a shekaran 1976, inda ya ce ba maganar diya sai dai a tallafa musu wajen rage musu radadi.
Gashi nan ina da takarda wannan land compensation respect of farm land for construction of Maiduguri Airport, an biya diya ma duk mutanen da suna da gidaje suna da fili a wannan waje. So maganar wani zai ce wannan kasance wato taso ba, hatta ma gwamnati ta sa airport authority da sun zo sun sa signboard karafuna cewa kar kwaye gini a nan, amma sun cire karafuna na sun gini a wani. A cikin mita 500 wannan yanzu gidajen da ya taba gidaje 306 ne, amma wanda an gama mutane sun shiga gidan 65 ne. Bari ji magana mutum mai mun rushe gidan 5000 da ana fada nan ba gaskiya bane.
Sannan ya ce za su binciko dukkan lawanai da masu unguwa da suka sayar wa mutane filayen, da zaran akwai hannunsu a ciki za a sallame su.
Ba mu cika, amma duk wanda yana da hannun wannan abu zai ci. Amma irin wannan abu ba za mu yarda ba, kuma duk bulalolin da hannunsa yana ciki nan za mu kore su, za mu duba su a idon rahama. Mu gani wanda ya tallafa da za mu musu wanda abin nan ya shafe su. Amma fa mun ja layi, ban ce zan mayar da asararsu gaba daya, zan yi amba su ta.
Ibrahim Mustafa, muryar Amurka daga Maiduguri.
A gaida Ibrahim Mustafa. To wata tawagar manyan jami'an hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da 'yan gudun hijira da kuma wakilan gwamnatin mulkin sojin Nijar ta kammala ziyarar kwanaki uku da suka kai, wato da ta kai a jihar Agadez da ke arewacin ƙasar, inda ta gana da 'yan gudun hijira da suka fito daga ƙasashen Afirka da dama. Ga Hamid Mahmud dauke da ƙarin bayani daga Agadez.
A wani mataki na nuna rashin jin daɗin su game da yadda ake shan kafa tare da tsare su a sansanin karɓar 'yan gudun hijira da ke jihar Agadez a arewacin Nijar, inda wasu 'yan gudun hijira suka gudanar da bore domin a fahimci halin da suke ciki. Mafari kenan da wata tawagar jami'an hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da 'yan gudun hijira SCR tare da wakilan gwamnatin mulkin sojan ƙasar Nijar suka kawo ziyarar kwanaki uku a Agadez domin diba girman matsalar da kuma nufin tattaunawa tare da su don bayyana musu dokokin ƙasar Nijar. Muhammad Lai Ibrahim, daraktan da ke kula da bakin haure da 'yan gudun hijira a jihar Agadez, ya yi ƙarin haske game da ziyarar.
Babban makazo da yawa ga zawata su a lura nan da 'yan watanni kaɗan da kwai 'yan gudun hijira suna ta da hargitsi, suna kwatanta ɓacin ransu a bisan alluna, suna ca wanga zama na nan ga Agadez ya ishe su, suke a fidda su ƙasashen Turawa ko irin su Kanada ko su Amurka. Tawaga ta fito don a zo a sheda musu ne wannan abubuwa suke ba bane wanda zai yi a hida mai ido. Kun bar ƙasashen ku saboda dalilai na yaƙi, kun iso nan ga neman hijira, an ba ku hijiran nan kenan, ku tsaya ku bi doka ta ƙasa abinda Nijar ya shimfiɗa, kuma da ku ƙa'idodi na ƙasa da ya kamata dole ka bi.
Kornel Indama, wacce 'yar gudun hijira ce daga Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Kongo, ta bayyana dalilin fitowarta daga ƙasar ta da kuma halin da ta samu kanta a ciki. Ta ce mutane suna gudu saboda dalilai daban-daban, wasu suna gudu saboda rikici, wasu kuma saboda yaƙi. Ni na gujewa rikici ne a ƙasa ta saboda mun rasa komai tare da ni. Shi yasa na zo wannan ƙasar domin samun mafaka. Ka san babu wanda ke son guduwa ya bar asalinsa in ba dole ba. Yanzu na shafe shekaru uku ina zaune a wannan sansanin a cikin wani yanayi na rashin tabbas game da makomata. Shi ma wannan 'yan gudun hijirar ya bayyana halin da suke ciki a sansanin.
Sunana Ali Jadama, ni gangambiyan mu je wajen gofarnama, mu ma mu gada musu abinda muka yi muryanmu. Akwai matsaloli da yawa wanda mutane suna samun matsaloli da yawa. Abinci babu, ruwa babu.
Tuni da yawan boran da 'yan gudun hijirar ke yi a lokaci zuwa lokaci ya so ɓata ran ƙungiyoyin al'umma, inda suka buƙaci da a rufe sansanin karɓar 'yan gudun hijira da ke Agadez. Malam Alhassan yana daga cikin ƙungiyoyi da ke da wannan matsayar.
Wani solution da adda kai santro na refugee kurum a Arheshi. Mutane duk sun ga yadda suke kwanakan ga duka harakar tsaro wajen nan duk ta barbare, kuma mutanen na wurin ana jin tsoron su tunda suna iya kawo tashin kai wanda yake. Yau shekara nawa Agadez ta karbe su da hannu biyu, yanzu ga sakamakon da suke badawa na wannan na son tashin hankali da wani rashin zaman lahiya.
Yanzu haka dai garin Agadez na karɓar 'yan gudun hijira fiye da 2000 da suka fito daga ƙasashe daban-daban na Afirka da Asiya. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Nijar.
A gaida Hamid Mahmud, yanzu kuma ga shirin 'yan ƙasa da hukuma.
'Yan ƙasa da hukuma.
Mulkin kai ba san kai ne ba, ba mi ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin kariya ba inda masu irin wannan a gaba.
Masauri assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwayo zan gabatar.
Hanya babu, ruwa isashi babu, asibitin nan dai da muke ciki yanzu haka kun ganta ba magani, ba kuma malamai, kuma ba wani wanda ya fito muna yace muna gashi nan da kwana kaza ko nan da kwana ko da wuni kaza za mu yi muku kaza.
Mu a gaskiya a garin sai ore ba mu samu benefit na siyasa ba.
Da ya kamata tun Obasanjo mu samu wuta, mu samu hanya, mu samu ruwa, mu samu asibiti, amma duk babu.
Yau shirin na jihar Adamawa a arewa maso gabacin Najeriya, inda rashin kulawar hukumomi ke barazana ga walwalar al'ummar yankin Sebore na karamar hukumar Yola ta Kudu a jihar ta Adamawa. Adakace mu
sai an manta da su zalunci, an zauna an kashe jahilci, an tumɓuke tushen lalaci, roko da bara da tumasanci, na rashin aiki da yawan barci.
Madalla, masu ware wanzar da tsarin kiwon lafiya mai nagarta da ilimi mai inganci a dukkanin matakai da kuma samar da kafofin sufuri ga 'yan ƙasa na daga cikin ƙudurorin ci gaba mai ɗorewa guda 17 da ƙasashen duniya suka rattabawa hannu a shekara ta 2015 ƙarƙashin kulawar Majalisar Ɗinkin Duniya. Bisa alƙawarin za su zartar da waɗannan ƙudurori a ƙasashen su gwargwadon iko. Najeriya na cikin jerin ƙasashen Afirka da suka amince da wancan daftari da ke kunshe da ƙudurorin 17, amma shekaru 10 bayan sanya hannu a kan daftarin, al'ummar ƙasar a birane da yankunan karkara na fama da ƙalubalen rayuwa a fannonin ilimi, kiwon lafiya da sha'anin sufuri da sauran muhimman fannoni na rayuwar bil'adama. Garin Sebore na jihar Adamawa a arewa maso gabashin Najeriya na cikin garuruwa da al'ummarsa ke fama da ƙalubalen ababen more rayuwa a Najeriya. Abokin aiki Lado Salisu Garba ya tattauna da mazauna wannan gari na Sebore da kuma ma mahukuntan jihar Adamawa game da kukan nasu.
Alhaji Gambo Abubakar, wanda ke zama sarkin sunnubawan karamar hukumar Yola ta Kudu kuma mazauni wannan yanki na Sebore, inda yace akalla ba kasar Badai Sebore ta shafe shekaru 200, amma tana rayuwa ne cikin magaki tare da wahala sakamakon rashin samun ingantaccen rayuwa.
To gaskiya mu har yanzu ba mu san riban demokradiya ba a Sebore. Dalili a Sebore nan yanzu haka ku dai kun bi hanyar namu kun ga yanda take. Hanya babu, ruwa isashi babu, asibitin nan dai da muke ciki yanzu haka kun ganta ba magani, ba kuma malamai, kuma ba wani wanda ya fito muna yace muna gashi nan da kwana kaza ko nan da kwana ko da wuni kaza za mu yi muku kaza. Babu, ba wani wurin da na gani yayi baya a siyasan da ake yi ta Najeriya, a siyasan da ake yi ta Adamawa kamar Sebore. A zahirin gaskiya muna bakin kokarin mu akan wannan, mu zo mu ce mu je wurin waye, wani lokaci mu same shi, wani lokaci ba za mu same shi ba. Yana da yana muna hamuwar har lokaci nashi hatenu nashi ya wuce ba mu ganshi ba, ba mu kuma samu labarin abinda aka yi.
Shi ma ɗaya daga cikin ma'aikata mai kula da asibitin da ya shafe akalla shekaru 40-45 a wannan yankin, inda ya ce
tun ina kilina aka yi min promotion zuwa health attendant, to akwai wanda aka kawo, to muna aiki tare to shi ya ga ba zai iya ba, sai akai transfer nashi aka sake kawo ni dan aiki kada ba lokaci tunda aka cire subsidy, yace kashi ba zai iya zuwa ba, to shi ma daga sadda aka cire subsidy bai sake zuwa ba, sai aka mishi transfer. Ba magani dai ni nake zuwa in saya da kudi na, misali ka zo baka da lafiya ina duba abun da zan iya maka irin na zazzabi, na malaria ko ƙarin ruwa ina iya sawa, sai in gaya ma kudi, sai ka bani kudi in je in saya. Idan ina da shi kuma wani lokaci ina saya dan leda 2-3 in aje don ko ta kwana, in ka zo ba sai na tafi Yola ba, sai in zo ma aiki.
Shi kuwa Alhaji Bawuro Bubare Sebore, wanda ke zama ɗaya daga cikin masu faraji a wannan yankin, inda yace sun yi ta faɗi tashi tsakanin mahukuntan ƙasar domin ganin sun samu abin tagomashi ga na baya masu tasowa ko kuwa abubuwan da zai inganta musu rayuwarsu.
Tunda muke a gwamnatance tun zamanin Obasanjo 99 muka fara yin uriyar zabe a garin nan, daga Sokofna daga Nyako har zuwa yanzu gwamnatin 3, mu a gaskiya a garin Sebore kore ba mu samu benefit na siyasa ba. Number one, member kamar zamu ce ba mu da shi sam kuta kuta. Yanzu haka yana neman shekara 12 a mulki muka zabe shi that time. Bandar Nubeti na Abuja na Yemana bai taba mana project as a garin sai ore na naira 2500 ba. Number two, rep kamar ba mu da shi kuta kuta ba ma. Shi baba zamu sai ore mai zaman ji bai sani ba. Bai taba zuwa ga yanan ma ya nuna mana ma ga abin da ake so a yi mana ko kuma ba mu taba ma shi kamar bara mu sai zafi ba. Number three, sai na zo kamar shi ma dare. Bayan ne ta zo zaman Nubeti anan ita ma daga Nubeti sai ta aka sauka ta tafi. Yanzu sai ya Abba zai ke kan sarauta. Ba mu taba samun wani facilities nashi abin da yayi mana a garin nan. Ko na ruwa ko na gera ga makarantar mu da ka gani da kanka. Ya aiwa iska ya yi shekara 2 mun yi korafi ni nan namu ga bota na je office na local government. Muka rubuta ma chairman mu waje ES. Muka fada masa former chairman na Muhammad wanda ya sauka. Har gidansa muka je har office muka je har ES muka je mun rubuta mun da hoto muka je har ya sauka shekara 2 bai taba kawo mana kusa a nan ba. Yazo da kansa yazo ya duba ya gani ba abin da ya mafi ba.
Duka da so shi ya inganta kasa ta karar da wadansunta za su yi sha'awa su ziyar sheta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta.
Alhaji Haman Joda babban iya wanda ke zama Jauro a wannan unguwar na Sekore shi ma ya mana karin haske dangane da irin matsaloli da ya dade yana ci musu towa kwarya.
Asibitin nan tun ba haife ni ba naga asibitin nan daki daya har yanzu kuma daki daya makaranta daki daya yanzu ne aka samu lokacin Bello Tukur Senator Bello Tukur ya zo ya yi mana ciki uku yanzu ciki uku din ma Rabi iska ya dauka Rabi yana nan asibiti daki daya ba doctor asibiti ba kowa makarantar ma kuma aka ce malamai a Sebore malamai basu kasa 12 ba amma kowani rana mutum daya yazo yara suna wasa suna fada makaranta malamai dewa malamai kuma guda
Honorable Titus Solomon shine commissioner raya karkara da burane na nan jihar Adamawa.
Kamar da na gaya maka farko ban san da wannan ba. Basu taba rubuto mana ba akan cewa ga damuwa. Basu taba rubuto mana ba suna neman intervention. Ko yan jarida kuna taimako. Zuwan kan nan ma yanzu ya kai daidai tura ma'aikata a jiya dubi wannan gari. Mu samu masu gari mu yi hira da su mu san menene damuwar su. Kaga mun gane me damuwar su. A wannan zamu gane ta wani fanni ta wani hanya ne zamu yi intervention. So ina so in tabbatar maka nan ba da dadewa zan ma'aikata a je sai bore a duba a san me damuwar su a haka din ni ma zan kama gwamnati ya duba in har akwai zarafin yi za dube shi
masore karshen shirin yan kasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Lado Salisu Garba Mahmud Ibrahim Kwari daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum
To gaida Mahmud Ibrahim Kwari yanzu kuma ga labaran wasanni.
Sabon mai horar da ƴan wasan Najeriya na Super Eagles Eric Chelle ya shirya komawa kasar domin shirye-shiryen fafata muhimman wasannin neman gurbin gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2026 da kasashen Rwanda da Zimbabwe. Bayan rangadin nahiyar Turai da ta baiwa sabon kocin damar saduwa da ƴan Super Eagles din da ke takale da kungiyoyi daban-daban, Chelle zai koma Najeriya domin nazarin gasar Premier ta kasar tare da zimmar zakulo haziƙan ƴan wasan cikin gida da za su iya shiga babbar kungiyar ta Super Eagles. A yayin da Najeriya da take a matsayin ta biyar a rukunin C na wasannin neman gurbin gasar ta cin kofin duniya, babu ko shakka tana buƙatar samun nasara a dukkanin wasanninta da suka rage domin samun gurbin shiga gasar. Najeriya da ta soma wasannin na neman gurbi ba tare da armashi ba domin ta yi kunnen doki ne a dukkanin wasanninta uku na farko da Lesotho da Zimbabwe da Afirka ta Kudu, kana kuma ta sha kashi a wasanta na hudu da makwabciyarta ƙasar Benin. A wani labarin kuma, Najeriya ta mamaye lambobin yabo na gasar damben masu tasowa na nahiyar Afirka karo na farko wadda aka gudanar a birnin Eko na Najeriya. Gasar wadda Reshen Afirka na hukumar damben duniya ta WBC ta shirya ya sami halartar 'yan wasan damben zamani 42 daga kasashe 8 na nahiyar Afirka daga ranar 5 zuwa 8 ga watan nan na Fabrairu. Najeriya ta yi shara a gasar inda ta lashe kambi 10 daga cikin kambuna 11 na gasar, kuma 'yan damben kasar ne suka mamaye kusan dukkan matakai da rukunna na gasar damben. A gobe Talata ne za a soma fafata wasanni ya da kanin wani na gasar zakarun Turai domin fitar da kungiyoyi takwas da za su tsallake zuwa matakin 16 na gasar, inda za su tarar da kungiyoyi takwas da tuni suka sami tsallakewa zuwa matakin gasar, kamar yadda aka sake mata fasali daga wannan kakar wasanni. Kungiyoyi takwas da suka riga suka sami kaiwa matakin na 16 su ne Liverpool da Barcelona da Arsenal da Inter Milan da Atletico Madrid da Bayer Leverkusen da Lille da kuma Aston Villa. A gobe Talata, Manchester City za ta sabunta adawa da Real Madrid a wasan farko ta matakin. Juventus ta karbi bakuncin PSV. Sporting za ta fafata da Dortmund, yayin da Brest kuma za ta kece Rennes da PSG. Sai GB Laraba kuma Club Brugge ta buga da Atalanta. Celtic ta karbi bakuncin Bayern Munich. Feyenoord za ta kara da AC Milan, ita kuma Monaco ta buga da Benfica. A mako mai zuwa ne za a fafata wasanni na biyu na wannan matakin a ranakun Talata da Laraba 18 da kuma 19 ga wannan wata na Fabrairu. Karshen labarin wasannin kenan. Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC.
A gaida Murtala Faruk Sanyin na, yanzu kuma ga wannan sakon.
Shin kuna neman labarai da dimi da sharhi ko hirarraki na musamman daga masana a fannoni daban-daban na rayuwa? To ku garzaya dandalin WhatsApp na sashen Hausa na muryar Amurka domin samun biyan bukata. Za ku iya bibiyar mu akan lamba kamar haka: alamar karawa 1 wato +1, sai ku saka 2 0 2 4 4 5 6 3 8. Zan sake maimaita lambar alamar karawa 1 2 0 2 4 4 6 3. Kada ku bari a barku a baya. Sashen Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannu. Sashen Hausa Radio Amurka.
Wannan haka yake, yanzu kuma ga Maryam ta dawo da labaran duniya a takaice.
To a takaice, shugaban Amurka Donald Trump ya ce za a kwashe Falastinawa da ke zama Gaza a yanzu zuwa wani wuri da ba a bayyana ba a wajen yankin, kuma ba su da ikon komawa yankin a ƙarƙashin shirinsa. Trump a wata hira da ya yi da gidan talabijin ɗin Fox News da aka fidda yau Litinin, ya kira shirinsa a yankin da ke gabar tekun Bahar Rum a matsayin wurin da za a haɓaka sosai don kawo ci gaba nan gaba. Zan mallaki yankin, a cewarsa, kuma Falastinawa 2.3 million da ke zama a Gaza da yaƙi ya ɗaiɗaita, za a kwashe su zuwa wurare daban-daban har guda 6 a wajen Gaza a ƙarƙashin wani shiri da ƙasashen Larabawa da ƙasashe abokan hulɗar Amurka da ma abokan gaba suka bayyana ƙin amincewa da shi. Kusan dukan ƙasashen duniya ne suka kasa cimma buƙatun wa'adin yau Litinin na Majalisar Ɗinkin Duniya na gabatar da tsare-tsaren rage fitar da iska ko hayaki mai gurɓata muhalli, ciki har da manyan ƙasashen duniya da ke fuskantar matsin lamba a kan su yi jagoranci wajen cimma wannan burin, bayan da Amurka ta fita daga yarjejeniyar sauyin yanayi. Ƙasashe 10 daga cikin kusan 200 da aka buƙaci su gabatar da sabbin tsare-tsaren kare yanayi da ake buƙata zuwa 10 ga watan Fabrairu, wato yau kenan, su ne kawai suka iya gabatar da tsare-tsaren su akan lokaci, a cewar wasu bayanan Majalisar Ɗinkin Duniya da ke bin diddigin batun. Mai ba shugaban Amurka shawara kan harkokin tsaro Michael Waltz ya kare shirin shugaba Donald Trump na rufe babbar hukumar ba da agaji ga kasashen waje ta kasar, wato USAID. Yana jaddada cewa yawancin lokuta abubuwan da ake yi a hukumar ba su je daidai da muradan Amurka ba, kuma ana barnar kuɗi. Waltz ya faɗa a shirin Meet the Press na gidan talabijin ɗin NBC cewa shirye-shiryen hukumar ta raya ƙasashe wanda galibi take ba da agajin abinci a ƙasashen duniya ba sa ƙarfafa manufofin harkokin waje na Amurka, kamar mai da hankali kan rage tasirin China. Suna yin abubuwa da a zahiri ba su je daidai da manufofin ƙasar ko muradan shugaban ƙasa ba.
Masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma gobe da misalin ƙarfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, 5 na safe kenan agogon Ghana. inda wata tawagar abokan aikinmu za ta kawo muku wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Idan ana so a sake sauraron wannan shirin ko kuma ma waɗanda suka gabata, za a yi zuwa shafukanmu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin yin hakan. Kazalika muna nan a shafin X, Instagram da Facebook, kai har da ma YouTube idan ana neman labari da dumudumin su. Maryam Dauda ce ta tana gabatarwa, sai Julie Leathers Gresham da ta hada shirin, da kuma injiniya mu Jumbe Hamza da ya daidaita mana sauti. A madadin su ni Muhammad Lalo nake cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu karasa wannan lafiya. Karfe 4 na yamma daidai agogon Washington DC. Assalamu alaikum.